sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau ranar 12 ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Akwai wata kungiya mai zaman kanta mai suna African Action da ke taimakawa mazauna ƙauyukan nahiyar Afirka da Jali. A wannan makon ne kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa akan tarzoma da ake yi a yammacin ƙasar Yamma da ta tilasta wa dubban musulmi a cewa zuwa ƙasar Bangladesh. Galibi kasashen duniya sun goyi bayan takunkumin baya-bayan nan da aka azawa Koriya ta Kudu, to amma akwai da yawa da suke ta baban ko takunkumin zai yi wani tasirin a zuwa ganin kuwa.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa haɗakar ƙungiyar ƙwararrun jihar Zamfara ta fara yajin aiki yau Talata. Bayan haka za ku ji rahoto akan ziyarar da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai a yankin Difa a jamhuriyar Nijar don duba yanayin 'yan gudun hijira. Daga jamhuriyar Nijar kuma wakilin ya nufi Najeriya don bayyana takaicin majalisa akan halin da 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa suke ciki. Muna kuma ɗauke da rahoto akan martanin da jama'a musamman 'yan kasuwa ke ci gaba da maidawa akan rahoton da ya ce Najeriya ta fita daga ƙangin koma bayan tattalin arziki. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. A nan Amurka mutum yana iya cika motar safarin jeep da mai idan yana da dala 75 ko kuma ya kai iyalinsa liyafar cin abincin dare. To amma wani ƙauyen Afirka dala 75 ɗin nan yana iya fidda ƙauyen kacukan ɗinsa daga ƙangin fatara. Dala 75 ya ishi wani mazaunin ƙauye a Najeriya Jali. Chris Egbubelen, shugaban wata ƙungiyar aikin sa kai da ake kira Africa Action, shi ya wannan furucin, har ma ya ba da misali da wata mace wadda aka baiwa dala 75, ya ishe ta ta fara ta samu jari har ma ta ɗauki mutane biyu aiki suna taimakonta. Shi dai Chris Egbubelen a Najeriya ya girma, amma ya daɗe yana koyarwa a wata makarantar da ke jihar Louisiana nan Amurka. To amma a yanzu yana mai da hankali ne akan yadda zai taimaki mutane su fita daga cikin fatara. Ƙungiyar da ya kafa mai suna Africa Action ta fi mai da hankali wajen taimakon mazauna ƙauyukan Najeriya, ƙasar da ta fi kowace ƙasa a nahiyar Afirka yawan mutane, da kuma ƙasar Saliyo, ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi kowace talauci.
A wannan makon kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa akan tarzomar da ake yi a yammacin ƙasar Myanmar wanda ya tilasta wa musulmi 'yan Rohingya kimanin 400,000 arcewa zuwa ƙasar Bangladesh. A yau Litinin, Ingila da ƙasar Sweden suka buƙaci a yi wannan taron gobe Laraba. Bayan wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama mai suna Zaid Ra'ad Al-Hussein ya misalta kisan da ake wa musulmi tamkar kisar ƙare dangi. Zaid ya faɗa wa ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotuna na yadda jami'an tsaro da 'yan yaƙin sa kai suke karkashe mutane da ƙona ƙauyuka a jihar Rakhine. Haka kuma ya ba da rahoton yadda sojojin Myanmar suke binne nakiyoyi a kan iyaka. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan Rohingya 370,000 ne suka arce zuwa ƙasar Bangladesh tun lokacin da tarzomar ta ɓarke a ranar 25 ga watan Agusta. Kimanin mutane 400 aka kashe a arangamar da kuma mai da martanin da sojoji suka yi.
Galibi ƙasashen duniya sun goyi bayan takunkumin baya-bayan nan da aka azawa ƙasar Koriya ta Kudu. to amma akwai da yawa da suke ta baban ko takunkumin zai wani tasirin a zuwa gani kuwa je litinin bai daya committee sulhu na majalisar dinkin duniya ya amince a azawa Korea ta arewa takunkumin tattalin arziki mai gauni a saboda gwajin makamin nuclear da ta yi a ranar 3 ga wannan wata na Satumba. Jakadiyar Amurka a majalisar dinkin duniya Nikki Haley ta faɗa jiya litinin da marece cewa yau kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya yana faɗa wa gwamnatin Korea ta arewa cewa idan ba ta kawo ƙarshen shirinta na nuclear ba to kwamitin zai ɗauki matakin dakatar da ita. Idan dai aka kaddamar da sabbin takunkumin yadda ya kamata to za su rage wa Korea ta arewa hanyoyin samun kudaden kasashen waje da take bukata.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahaukaciyar guguwar teku ta Ama ta katsewa rabin mutanen jihar Florida wutar lantarki kuma hanyoyi a yankuna da dama a jihar ambaliya da dattasan kanene yesu. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya faɗa a jiya Litinin bayan da yayi wani shawagi ta kan tsibirin jihar cewa farfadowa daga barnar da Ama ta yi zai dauki lokaci mai tsawo. Ya faɗa wa 'yan jarida cewa kimanin ma'aikatan wuta 23,000 da ƙarin dubbai suka je jihar domin taimakawa suna aikin maido da wutar lantarki. To amma ya ce tilas wasu mutane za su yi shirin yin makwani ba su da wuta. An dora wa mahaukaciyar guguwar ta teku ta Ama laifin mutuwar mutane 5 a jihar Florida da 2 a jihar Georgia da kuma 2 a jihar South Carolina. Ta kuma kashe akalla mutane 35 a lokacin da ta ratsa tsibirin yankin Caribbean a makon jiya. A yau ne kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ziyarci tsibirin kasar ta Faransa da mahaukaciyar guguwar teku ta Ama ta yi barna sosai. Shugaba Macron ya isa Guadeloupe cikin jirgin da ya yi jigilar ruwa da kayayyakin abinci da magunguna da kuma na'urorin aikin gaggawa. Ya yi alkawarin cewa za a yi jigilar karin kayayyakin agaji da tura jami'an tsaro a tsibirin, ciki har da tsibirin St. Martin da St. Barts inda guguwar ta fi yi wa barna.
Jam'iyyar National Rescue ta masu hamayar kasar Cambodia ta ce za ta yi takara a zaben da za a yi a kasar a baki idan Allah ya kai mu. Duk da kama shugaban jam'iyyar da aka yi bisa zargin cin amanar ƙasa da kuma barazanar da Prime Minister ƙasar Hun Sen ya yi cewa zai wargaza jam'iyyar ko kuma zai rushe ta. Wani babban jami'in jam'iyyar ta CNPP ta masu hamayya a takaice shi wannan alkawarin na kalubalantar jam'iyyar da ke jin ragaman mulkin ƙasar ta CPP a yau Talata a wajen wani taron ɗan jarida a birnin Phnom Penh a ranar.
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To lamuna aikin gwamnati sun tsaya cak a jihar Zamfara sakamakon yajin aikin sai baba ta gani da hadakar kungiyoyin kwadagon jihar suka shiga. Kungiyar kwadagon ta soma yajin aikin ne da safiyar yau Talata bayan kammala wani taron ta a daren jiya. Inda ta umarci ma'aikatan gwamnati kada su fito aiki. Ga ƙarin bayani daga Murtala Faruk Sanyanna.
Bashir Muhammad Mafara shine shugaban kungiyar kwadagon jihar ta Zamfara ya kuma bayyana dalilan su na shiga yajin aikin.
To akwai matsala ta rashin biyan albashi na 18,000 wanda doka ce ta kasa cewa kada ma'aikacin da ya kasa ansa 18,000 Najeriya. To amma nan Zamfara akwai ma'aikata da muke da su waɗanda har yanzu ba 18,000 ko 10,000 ba su kai ba. Sannan akwai matsala ta rashin biyan ƙarin girma da ake ma ma'aikata tsawon shekaru. Sannan akwai matsala ta masu jiran kuɗin sallama na aiki wanda ka yi aiki shekara 35 ko kuma Allah ya anshi rayuwarka. Amma ɗan abin da ya kamata a ce ka yi amfani da shi bayan ka ba aikin nan ko kuma ya zan in baka duniya an ba iyalinka. To tsawon shekaru har yanzu ya laƙe ba mu samu ba. Kuma duk yunkurin da muka yi ta yi da kokarin da muka yi ta yi cewa samu ba samu ba. So waɗannan da wasu ɗimbin matsaloli waɗanda mun kalli su hawa ga takardar mu guda 7 mun ba da kwana 21 waje kwana 21 din nan sun hankali kuma gwamnati ba ta yi wani abu ba akan waɗannan matsalolin.
Baka ganin wani zai iya tunanin cewa ku nuna son kai idan kai la'akari da cewa dukkan bukatun naku ne kuma aikata kai tsaye. Alhali kuma ku ƴan kalilan ne idan aka yi la'akari da sauran dimbin jama'a kusan miliyan 4 waɗanda ba ma'aikatan gwamnati ba a jihar.
Na daidai ina son ka sani cewa kuma ma'aikatan gwamnati da su da iyalansu da ƴan uwansu da sun ka dogara gare su kuma ƴan jihar Zamfara ne. Sa'annan ko ba komi su ma'aikatan nan da ake cewa kila tsararu ne a ce kila 100,000 ne ko 200,000 da wani abu misali har su har masu jiran gratuity to ai su ma mutum miliyan 4 din na Zamfara suka yi ma'aiki.
Ba ku ganin yaji aikin naku na iya ƙara gurgunta al'amura a jihar ta Zamfara?
To me ya rage duk inda an ka ce shi mutum wanda yake aiki irin wannan ko na asibiti ne ko na makaranta ne ko na menene ba a biya ne haƙƙi ne tabbas sai ka ga na ƙasu da abin da zai yi.
To sai dai nayi ta kokarin jin ta bakin bangaren gwamnati akan lamarin to amma hakan bai samu ba domin ko nayi ta kiran shugaban ma'aikatan jihar Taurari Tarho har ma da aike masa sako amma ba amsa. Rahotanni sun nuna cewa duk da yake an bude kasuwanni a gusau babban birnin jihar to amma ofisoshi kan wayam suke a rurrufe yayin da jami'an kungiyar ta kwadago suke bin ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin tabbatar da ma'aikata sun bi umarnin shiga yajin aikin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kuma madalla yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda mutanen da suka tsere daga yankin arewa maso gabashin Najeriya sakamakon rikicin Boko Haram zuwa yankin Difa suka koka akan kuncin rayuwar da suke ciki lamarin da yasa suka buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta hanzarta daukan matakan mayar da su wuraren da suka fito. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munibar ya aika mana da ƙarin bayani.
A yayin ziyarar da mataimakin sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai da bada agajin gaugawa Mark Lowcock ya kai a sansanin Ngagam da ke a tazarar kilomita 40 a gabacin Difa a ƙarshen mako, ‘yan gudun hijirar suka nuna ƙosawa da mawuyacin halin da suke ciki. Malama Zara Mustapha ta garin Malam Fatori mai shekaru 38 da haihuwa da ‘ya’ya 7 ta gaya wa abokin aikinmu na sashen Faransanci Abdulrazak Idrisa cewa abincin da za su ci ya zama shidali a yau. Ga zaman kashe wando da ke damunsu.
Matsalan yanzu gashi da yaranmu mun zauna ba mu da abinci sosai, ba mu da riga mai kyau a yaranmu da mu musa, kuma ba mu da abin shana'an da mu yi mu samu a ciki, mu sha mu ci. Ga matsalolin inwa da yaranmu ba wajen da mu je mu nemo, ba mu da kasuwa. Ba mu da wani shana'a da za mu yi mu samu a ciki.
Shekaru 2 kenan da Malama Fanta Ari ‘yar shekaru 55 da haihuwa ta gudo daga garin Barwa tare da ‘ya’yanta 4 da jikoki 6 a sakamakon tashin hankalin Boko Haram. A cewarta zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a sansanin Ngagam ya sa wani zubin dole suke kwana a daji. Halin da ake ciki a yau ba abincin da za su ci ga fama da rashin lahiya. Ba kuma kuɗin sayan magani.
Duno tayen da yau kam don din dunon jere ki lotari mara da yani a wadon a gonin bitariyo da dido ma ba.
Yanzu dai damuwar ƴan gudun hijira shine a mayar da su garuruwan su na asali in ji su. Bayan da ya tantauna da ƴan gudun hijira, mataimakin sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Mark Lowcock ya dauki alƙawarin isar da sako da zaran ya koma office. Da yadda za a gaggauta aike musu da tallafin da ya dace.
So I want to tell the story of these people.
Garuruwa sama da 200 da ke gabar kogin Komadugu rikicin Boko Haram ya tilastawa mazaunan su ficewa ba shiri abinda ya raba su da ayyukan kamun kifi da noman da suka dogara a kansu. Saboda haka ya zama wajibi a samarwa matasan wannan yanki aikin yi ta yadda za a kare su daga tarkon ƴan ta'adda. In ji ministan ayyukan jin kai na Niger Alhaji Lawan Magaji.
Les exactions de Boko Haram parfois c'est même les enfants du village qui viennent pour faire des exactions sur leurs propres parents.
Bayan yankin Difa tawagarta jami'an majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin jagorancin mataimakin magatakarda Mark Lowcock ta nufi Nigeria Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Munibar ma daga Niger kuma wakilin na majalisar ɗinkin duniya Mr. Mark Lowcock ya kai ziyara Najeriya don bayyana damuwar majalisar ɗinkin duniya akan yanayin ƴan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Mataimakin Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da al'amuran jinkai Sa Mark Loko yace majalisar na nuna takaicin yadda matsalar jinkai ke kara tabarbarewa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma kasashen yankin tafkin Chadi sakamakon aika-aikan mayakan Boko Haram.
There still remains a lot to do. Many people are still just a step from starvation, and to bring their story to the leaders of the world.
Yanzu akwai ababe da yawa da ya kamata a yi. Dumbin mutane ne ke fuskantar ja'ibar yunwa. Dole duniya ta san halin da ake ciki. Zoran babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York zai tattauna wannan matsala, kuma a yi ƙoƙarin ganin yadda duniya ba za ta mance da wannan shirya ba. Tun da farko sai da ministan harkokin wajen Najeriya, Mr. Geoffrey Onyema, ya yaba da irin gudunmawar da kasashen duniya ke bayarwa. Muna farin ciki bisa yadda ake aiki tare tsakaninmu da kasashe da ma kungiyoyi na duniya, musamman irin rawar da suke takawa wurin ba da agaji. Dr. Hussaini Hassan shi ne shugaban hukumar Raya Arewa maso gabashin Najeriya.
Yanzu kuma a doron ƙasa in ana faɗan waɗanda suke da matsaloli ko kuma suke fuskantar wani matsayi na halin kaka na kaka, arewa maso gabar na Najeriya tana ciki. To saboda haka zuwansa zai yi tasiri, domin za mu samu daman nanata matsalolin da muke da shi.
Sai dai kuma wasu na ganin cewar kamar ya kamata a ce Najeriya ma ta yi wani kazar-kazar, ba kullum a ce an dogara akan kasashen duniya ba.
Wannan shi ma kuma gaskiya ne. Duk da haka in ka dubi irin tattalin arziki da ya taɓarɓare a Najeriya, a har yanzu ba za mu gajiya da neman taimako daga wasu wurare ba. To amma duk da haka da kaɗan ɗinmu ɗin ma ya kamata gwamnatin tarayya da su na jiha da ƙaramin hukumomi da kaɗan ɗin da suke da ciki su ma su tallafa, wato tallafawan ne yana buƙatar wani salo na musamman.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. Mako ɗaya bayan da gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa ƙasar ta fita daga matsalar tattalin arzikin da ta shiga, masu ƙananan sana'o'i da waɗanda suke gudanar da harkokin kasuwanci musamman a yankunan karkara na ci gaba da yin tsokaci dangane da wannan sanarwar ta gwamnati. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana da rahoto.
Masu ƙananan sana'o'i da waɗanda ke tafiyar da harkokinsu na kasuwanci a yankunan karkara sun ce har yanzu ba su kai ga gani a ƙasa ba dangane da wannan ikirari na gwamnatin Najeriya.
Sana Ibrahim Suleiman, Kiltofa Local Government. Sana'ata ɗinki. Gaskiya wannan sauyi mu dai a nan bi wannan karkara bai zo mana ba.
Abdulsalamu Musa, Baruwa ƙarama hukumar Geza mai wanki da guga. Ni har yanzu ka waji a jiya yau ne babu tattalin arzikin da su. Mu talaka da ake cewa mu ana yi don mu, ai ka gaba don mu ake wa masu buffaɗin riga su ake wa.
Shi kuwa wannan magidanci cewa yake babu shakka an sami sauyi sakamakon samun damuna mai albarka. A don haka bai kamata gwamnati ta yi ikirarin samun nasara ba.
Ba za mu ce ba a samu sauyi ba, an samu sauyi sakamakon noma da muka yi Allah kuma ya ba mu abin, saboda an daɗe mu a shekarun ba a samu amfani irin wannan shekarun na bana. Don tallafi ne daga Allah, domin Allah ga irin halin da muke ciki. Don gaskiya ba za mu iya cewa daga gwamnati ba ne.
Tuni dai masana kan harkokin cinikayya da sha'anin tattalin arziki suke fashin baki game da wannan furci na gwamnatin tarayyar Najeriya. Malam Umar Faruk Ahmad na kwalejin fasahar tattalin arziki da harkokin gudanarwa ta jihar Kano ya fayyace hanyoyi da kuma abubuwan la'akari wajen ayyana fitar ƙasa daga masassar tattalin arziki.
Na farko shi abin da ake magana an fita shine GDP ya karu. GDP shine abin da aunin yawan sai da man fetur dinmu, yawan abin nan dinmu, yawan aikin nomanmu da duk abin da muke yi din nan, da kudin reserve dinmu tana hawa-hawa saboda wancan abu da ya faru. Wannan hanya ɗaya kenan. Hanya ta biyu da za a iya nuna shine mutum zai iya samu aƙalla ba ƙasar ba a ce ko ba zai iya ci sau uku ba, zai iya cin abinci ma sau biyu a rana. Sannan cin farashi na kayayyakin masarufi da ake saya sun sauka, suna ɗagawa ko ku suna inda suke, wannan wata ma'aunin ce daban. Sannan an ce ta samu yawan aikin yi da ake samu, yawan aikin yin da ake yin nan ƙaruwa ya ƙaru, ya ragu koko yana inda yake da kuma kanciya da abubuwa ga sanan da zaka duba aikin noma ya aka duba shi ya za a gani duk wannan harkar transportation wannan abubuwa ne da ya kamata abun amma fa shi duk ci gaban da za a yi na tattalin arziki idan dai talaka bai ji a jikinsa ba gaskiya da shauran aiki.
Malam Umar Faruk Amar kenan na kwalejin fasaha ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai yada zango ne a jamhuriyar Niger, inda manoman karkarar Malbaza da ke yankin jihar Tawa suka koka game da makomarsu bayan da fara ta mamaye gonakinsu har ma ta fara cinye kayan amfanin da suke nomawa a yanzu. Manoman dai sun kira ga hukumomi su taimaka su aika da jiragen feshi domin kashe farin tun kafin matsalar ta kai ga wani mataki. Ga wakilin muryar Amurka Sulemu muna bar mara ƙarin bayani kan wannan batu.
Karkarar Malbaza da ke yankin Tawa na daga cikin yankunan da manoma suka fada cikin halin damuwa bayan da fara ta mamaye gonaki a garuruwa kusan 15 a farkon watan nan na Satumba, inda tuni ta yi barnar da bata misaltuwa. Inji Umaru Duka na garin Lawai.
Gari sun kai gari 15, ga sun ga fura girke, ga sun ga mai sade, ya ka ɗauko wajen hannun gari da mai surut, na ya ka ɗauko sun ga sami, ya ka ɗauko sun ga kwaledo wani waje fara akwai sosai da sosai. Kuma yanzu in ka shi cikin gonakin da tana akwai ta, wadda kasa kana jin sumunan mutane suna in suna zo suna yawo haka fara ta cikin gonaki. Abin da ya sa kunna ake ta canje yanzu in rana sai kuma tana hawa sama zangarku wanda sun ka fara idanu kuma ta kama tana gargariya.
Tuni wannan al'amari ya sa wasu manoma irin su Muhammadu Usman Altine Soma ɗaya bai ta mahar samun wasu daga cikin albarkatun noma a ƙarshen damanar ta bana.
Za ka iska mahwara duk da zangarku ya da na kusan 15 ko 20 wallahi. Tana gwaigwaye idanun haƙi, tana sanya kunna haƙi. Shi wake ma ba a san shi kunna da ya ta huje mai duka kunne gaba ɗaya. Idan ba mu mata mawaki in dai ba Allah ya sa wannan hwara ba Allah ya sa ta. Abin da shi gangan garin Malbaza, su na su haƙi sun sare. Amma Musa bai haƙi ne ke gare mu. Kan ai sallah waran nan Allah ya kamar da mu cikin wanga daki.
Bayanai na nuni yanayin zafin da aka shiga a ƴan kwanakin nan a sakamakon daukewar ruwan sama a wasu daga cikin yankunan Niger shine yayi sanadiyar kyankyashewar shekarun kwayayen farar da a yanzu take kokarin fin karfin matakan ma'aikatar gidan gona a wannan yanki.
Mutane sun kira bayar sai bara kuma gashi su ba dawo kuma ce muka ba sanana ba kenan ka ga ya ce wasa ban za ta yi bane sai ta yi ta bara.
A tunanin ku ta wajen ina wannan fara ta fito?
A'a wannan kan sa ta bara ne ce ma an yi ta kenan da ba kashe ta ba sai kwai da sai kwai yanzu zahin gar akai.
Yanzu a yanzu kun sanar da hukumomi cewa ga halin da ake ciki ko kuma ma'aikatan gidan gona?
So sai hakimai da kuma sauran mutane su sun zo sun ga hukuma an ba su labari. Yanzu na ka ɗauko akwai mushen gona da anan ga. Abin da aka gare na magani ya yi ba su a ya ba su yana ganin maganin abin ko an sade fitar ke bai jan bukata.
Yanzu dai talakawa sun zura ido suna kallon sarautar Allah kafin mahukunta su ɗauki matakin shayo kan wannan bala'i.
Baya da wani aiki bayan noman ka. Baya ta mahada ya mutu ai ne biya. To ya kamata ko can da ke ina roƙon ubangiji Allah shi kaddara su sai mu komu da jirgi da gaugawa da kashe mana wannan fara dan ba da wanga magani na ya shi baki. Fara ma mun yi haka. Matsalar fara da ta zo ba mu samu jirgi ba. Aka ba mu magani ni kanka na ga fara ma magani da gaba shi uku ne sai. Abin bai ka kallo ba. Da tuntun ne muke fuskanta da shi yana matsa muna to tuntun kun shekara yau da uku da aka samu aka yi zo da jirgi aka kashe wannan tuntun mu ba mu da koke na tuntun wallahi. Yanzu dai wanga bayan Allah abinda muka fata waka fara ubangiji Allah ya taimake mu talaka ba ya da wani lokaci. lokacin da zai ji a'a ga abu yanzu ma cikin halin da muke ciki akwai wanda ma yankan su bai jira da yi wanda zaka ji so magani ka take ne shi ba ya da ita kan abin ya aikarin wadan ga hukuma ta kasa muna kira ga tan kokori ai kokarin da kaga wannan abu in ba samu aka magance shi ba ko ba duk koma za ta yi tunda kai ta kan kashe kena in ta kwai ta kan kashe kana kaga bai ko da aka fara nuna sanan ta tsada mu kena abu nan da yake an ka magance shi gaba daya an samu sauki amma ba za ta kai duk shekara sai ta dawo duk samu mun ka kira da babban murya a samu wannan wara a turo jirgi su kashe mutane da
noma shine aikin da mafi yawancin jama'ar Niger ke tunkaho da shi don samun abinci yayin da ta wani bangare noma ke matsayin hanyar samun kudaden shiga a yankunan karkara haka kuma makiyaya na dogara sosai da sakamakon da damana ta bayar a kowace shekara don samun abin da za su ciyar da busashe
Wakilin muryar Amurka kenan Sulaimu Mumini Barma kan batun fari da suka mamaye gonaki suna cinye kayayyakin amfanin gona a jamhuriyar Niger da fatan hukumomi za su tashi tsaye su yi abin da ya kamata don maganin wannan matsala. Masu sauraro anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Sulaimu Mumini Barma wanda ya taimaka shirin ya kawo gare ku sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Sarfil Hashin Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da kuma Ibrahim Musa Wada barikin Ladi jihar Plateau. Kuka ce assalamu alaikum murya Amurka muna kira ga gwamnan jihar Plateau da cewa dan Allah muna so ya dauki matakin ba sani ba sabo akan barayi masu sace-sacen mutane akan ababen hawa kamar su motoci a birnin Jos sai kuma ra'ayin Tanimu Inuwa Zangon Buji da Ismail dan Ladi Zangon Buji ku kuma cewa kuke muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gyara mana wutar lantarkin mu a garuruwan Karnaya da Yelwa da Daru da Zangon Buji da kuma garin Dundubus domin kuwa yau watanni biyar kenan bamu da wutar lantarki tun bayan da aka sace mana wayar wutar lantarkin tamu ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga General Buhari Yahaya Nguru
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A nan Amurka mutum yana iya cika motarsa kirar jeep da mai idan yana da dala 75 ko kuma ya kai iyalinsa liyafa cin abincin dare. To amma a wani ƙauyen Afrika dala 75 ɗin yana iya fidda ƙauyen kacokan ɗinsa daga kangin fatara. Akwai wani mutum dan Najeriya da ya kafa wata kungiya da ake kira African Action da yake taimakawa mazauna ƙauyukan musamman Najeriya da kuma ƙasar Saliyo. A wannan makon kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa akan tarzomar da ake a yammacin ƙasar Myanmar da ya tilastawa musulmi 'yan Rohingya kimanin 400 acewa zuwa ƙasar Bangladesh. Yau Litinin Ingila da ƙasar Sweden suka buƙaci a wannan taron a gobe Laraba idan Allah ya kai mu.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan babban masana'antar da za a buɗe ko ma aka buɗe a jihar Kaduna wadda ta ƙunshi kiwon kaji da sarrafa abincin dabbobi daban-daban da sauran abubuwa sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Cornelius ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.